مرسليا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. Barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Laraba a 24 ga watan Al-Muharram a wannan shekara ta 1419 bayan hijirar Manzo sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da yammaci na 20 ga watan Mayu. Haka ne ko a wannan shekara ta 1998 dan ci gaba da darasin littafin mu mai albarka, wato Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Wannan kuma idan ban manta ba shine darasi na 15. Idan ba manta ba, jiya muna cikin Kitabus Salati Babul Mawaqit. Hadisi da muka karanta na karshe da muka tsaya a kansa jiya shine hadisin Rafi' ibn Khadij, wanda yake manzon Allah yake asbihu bis-subhi fa innahu a'zamu li ujurikum. Haka ne ko? Yau kuma za mu tashi kan hadisin Abu Huraira. Malai yake wa an Abi Hurairata radiyallahu ta'ala an anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. عن كذا حديث لأبو هريرة أن ذكر الداء قريش يتي منزل صلى الله عليه وسلم يأتي من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس دكا وندي لسكي a raka'a daya a cikin sallan asubahi, qabla an tatlu ash-shamsu, kafin rana ta keto, faqad adraka as-subha. To hakika ya riske sallan asubahi cikin lokacin ta, ka tashi a makare kai alwala, ka zo ka fara sallah a ƙarshen lokacin asubahi, kai raka'a ɗaya ka tashi ta biyu rana ta kullu kai ta same ka, amma raka'an farko da kai lokacin ba ta riga ta hudo ba, daidai kake da wanda ya salla cikin lokacin ta, sallan ka ta yi. An gane ko? Wa man adraka raka'atan min al-'asr qabla an taghrub ash-shams faqad adraka al-'asr. Haka wanda ya riski raka'a daya a cikin sallar la'asar kafin faduwar rana, to shi ma alal haqiqa ya riski lokacin la'asar. Abin nufi mutum ya yi raka'a daya ya shiga ta biyu kenan, kuma rana ta riga ta fadi, ya karanta ta biyu, ta uku, ta hudu, a cikin rana ta riga ta faɗi, amma ta farko yana tabbas din ya fara ta rana ba ta faɗi ba, shikenan shi ma yana cikin lokacin ta. An fahimta da kyau? Wannan hadisi Imamu Bukhari da Imamu Muslim suka rawaito. Abinda wannan hadisi ke nunawa, wato faɗin lokacin la'asar da faɗin lokacin kuma asubahi. Lokacin asubahi mun karanta tun a jiya yana farawa daga ketowar al-fajr, kuma waɗansu hadisan za su zo nan gaba su ƙara. To lokacin yana miƙuwa, yana ci gaba har ya zuwa rana ta hudu, sannan ya fita. An gane ko? Kamar yadda lokacin la'asar tun daga lokacin da inuwar mutum ta yi daidai da shi, muhtarinta har zuwa lokacin da inuwarka za ta linka kaso biyu. To da kuma abin da ya biyo baya don larure ne, baya gama wucewa gaba ɗaya sai bayan rana ta riga ta faɗi. An fahimta da kyau? To ko muwa ta kwakwalwa kafin mu wuce, tunda ya zama cewa idan an riski raka'a ɗaya kafin fitowar, kafin gudowar rana, an riski ne asubahi. Idan an riski raka'a ɗaya kafin faɗuwar rana kuma an riski ne la'asar. To sai mutum mai al'ada jini yake mata kafin faɗuwar rana da raka'a ɗaya, ko kafin fitowar rana da raka'a ɗaya, kin dole ne sai ta yi azhar, ai sai ta yi azhar kuma dole ne sai ta yi asubahi? Saboda ta samu sarki mutuna cewa jinin ya ta mukaddara, za ka iya raka'a ɗaya a cikin minti nawa? Raka'a ɗaya da karatun Fatiha da Sura a natsai ga ruku'i ga sujudu guda biyu za ka ɗauki minti nawa? Mu ɗauka minti uku, mu ɗauki minti uku misali. To mu kaddara cewa kafin rana ta faɗi da minti uku ɗin nan yanzu sai jinin al'ada ya yanke mata. La'akar na kanta? Saboda ne? Ai yanzu za ta yi sallan ne a haka ko sai ta yi wanka? To in za ta yi wanka ba kuma ya za yi kenan? Mintunan su kari. Ya za na ce a wata bukalwa ke. Gaskiyar al'amari dai shi ne yanzu jini ya riga ya yanke mata, saboda haka ba ta da alwala ba kuma ta da mai ba ta da tsarki kenan tattare da ita. Dole shari'a yanzu tana mata magana da yin sallah, sharadin sallah kuma shi ne ta yi ya kasance tana da abin nan da sauransu. Da shi ne kansu malaman suke cewa ai zai ja lokaci har ya kasance ta je ta yi wanka da alwala har ta rusa sallah, ta sallah sai lokacin ya fice ba ta yi ba. Sai waɗanda suka ce ta yi mamma. Sai ta yi mamma saboda ne, saboda ta azzara istimadul ma, amfani da ruwa ya yi wahala a nan, sai ta yi ta yi mamma. Waɗanda suka ce to ai dalilan da ke sa a yi ta yi mamma ita ba su same ta ba. Dan dalilan da ke sa a yi ta yi mamma ko dai rashin ruwa ko abin da zai shiga cikin ma'anar rashin ruwa. Rashin ruwa sanannen abu ne, abin da zai shiga cikin ma'anar ka ga ruwan amma ba za a iya aiwatarwa ba saboda larura ko ciwo a jika ko ana sanyi sannan ko ba a samu abin tumamawa ba, wannan ya shiga cikin ma'anar babu, sai mutum ya yi taimama kenan. To amma ita ga ruwan kuma za ta iya aiwatar da shi a aikace, ya za ta yanzu ba ta cikin waɗanda aka ce su yi taimama? Duk da cewa waɗansu malaman sun faɗa haka, amma ba ta ciki waɗanda aka ce su yi taimama don ba ta rasa ruwa ba. Sai dai in za ta yi amfani da ruwa kuma za a rasa lokaci, to ya za a yi kenan haka? Ko waɗansu malaman suka ce ta iya yin sallah haka saboda muhimmancin lokaci ya fi muhimmancin tsarki a shari'a. Sallah tana da ababe guda biyu, shi ne me? Lokaci da kuma aiwatar da aikin nata. To ita ka'idar sallah a yi ta a lokacinta, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Lallai sallah a yi ta a lokacinta kayyadajje, in aka tsaya amfani da ruwa lokacin zai fita. To kuma akai sallar ina? Wajen lokacinta. To da wani dalili? Wannan na cewa ga sami alari ya ce wala illu ta'khiru salati li adami tahara. Wannan matsala ce na cewa matukar aka ce ga lokaci, shi yasa ai malamai suka kawo ko da a malikiyance suka ce muƙaddara ga mutum ya samu, mutum ne lokacin sallah yayi bai samu ruwa ba, bai samu kuma abin yin taimama ba, ga kuma lokacin sallah yayi ko ba ya da tsarki, to yaya zai yi? To kaga a lokacin da suka kawo wannan sai mu ɗauka yaya hakan za ta faru? Ka rasa ruwa, ka rasa wurin taimama, kuma ga lokacin sallah yayi. Sai suka yi maganganu guda hudu, ko a malikiyance waɗansu suka ce ya yi sallah a yanzu a hakan ba tsarki, idan kuma ya je ya samu ruwa ko taimama ya sake yin tsarki kuma ya maimaita wannan sallar. Waɗansu suka ce a'a ba zai yi, wato abinda zai yi shi ne ba zai yi sallar ba, ya bari sai ya samu ruwa ko da lokaci zai fita, dole sai ya aiwatar da ruwa sannan ya zo ya yi sallah. Magana bi kenan. Waɗansu suka ce abinda zai yi shi ne ya yi sallar a yanzu a haka a matsayinka na adabi, sannan kuma babu ramuwa a kansa. Waɗansu suka ce a babu sallar ce a kansa, gaba ɗaya ta riga ta faɗi. Maganganu nawa kenan. Shine mai umdatul bayan fi ma'rifati furudul ayan sharhin ahlul riyawa ke su wa man lam yajid ma'an wala mutayammaman fa arbaatul aqwali yuqayna mazhaba yusalli wa yaqdi. Dai kenan ko? Sai ta yi aksu ma kala maliku, sabanin abin da malik ya faɗa. Malik kenan ya ce la yusalli wa la yaqdi, bi ma'ana ta kada kalu salat kenan. Malik yana ganin ba sallah ki kanka ta riga ta faɗi. Wa asbagu yaqdi, al-imam Asbagh yana ganin cewa a ba za ka yi sallah ba sai dai ne gaban ka samu ruwa kai ramuwa. Wal ada'u li ashaba, imam Ashab yana ganin a yanzu ka yi sallar haka ba ruwan ba taimama ba alwala ba komai kai da haka. Sai dan saboda la yukallifullahu nafsan, wannan shine wus'an ka. Abinda kake da iko kenan. To saboda haka matukar lokacin da zai rana za ta fadi saura minti uku, ai ba za ka kallafa mata ba ta zai ta yi wanka, sai sallah haka kawai. Kuma muna da sallah ba cikin malikiya ko waya ne ta ba, muna da magabata kafin aje nesa. amma saboda hukunci ne sabo ta mutum ce kai yan sallah kenan ka ji ma wai sallah ba wala ai ya alare yake wannan sallah da jere yake ya bidan huwa ka sai wani da alare kuma ya kafirta ka to amma yake amidan menene amidan ke dubi ba garuwa ba kaki to wannan garuwa ba ka da halin yi ne yayi saboda yanzu zaka yi lokaci zai fita sallah kuma an ce ayi ta lokacin ta to duk waɗannan suna abubuwa da suke buƙatar yan uwa masu karantarwa da wa'azi da sauran dalibai wato muƙalabin suke akan su don fahimtar yadda al'amuran suke Allah ya mana gaban ka da wani muslimin an Aisha radiyallahu anha nahu Imam Muslim ya rawaito hadisi daga Aisha kwatankwacin wanda ya gabata wa kala amma shi a riwayar ta ga yadda yake sajadatan badala raka'atin yace man adraka sajadatan min as-subh qabla an tatla' ash-shamsu faqad adraka as-subha wa man adraka sajdatan min al-'asr qabla an taghrib ash-shamsu faqad adraka al-'asr ay mukin yi raka'atan sai ce ne sajdatan an gane ko badal raka'atin an muka raka'a thumma qala sanan riwaya ta ce muslim sai ya fassara ce wa sajdatu inna ma hiya raka'atu an gane ko a takaice abinda ake nufi da as-sajda din nan shine da raka'a a cikin wannan hadisi domin kawai an faɗi sujada wannan min babu ya tsarakin juzu'i wa iradatil kulli an kawo rabin abu ne amma ana nufin gabatun da wato ita sujada wani ɓangare ne na raka'a amma sai a kawo ta ana nufin raka'a gaba ɗaya ana kawo sujada ma kuma a ce ana nufin sallah kalla la tusihu wasjud me yake nufi da wasjud yi sallah amma sai aka ce sujada sai kawai mutum ya je sujada ita kaɗai ba ruku'i ba tsayawa ba abin da ai kaga sallah yake ne da kuma Allah ce waki musulata wa ta zakata warka'u me a rukuki nan ba rukuki ba to rukuki kada yake nufi ko sallah gaba daya sallah gaba daya domin adraka sajdatan ya yi wanda yake sujada kenan to sai dai wannan riwaya ta muslim haka ne man adraka sajdatan aw mukar raka amma qalin cewa wasajdatu innama hiya raka'atu to wannan idraji ne ba daga cikin maganar hadisin annabi bane ba qali ne daga cikin marwayatan hadisin wani yake so ya fassara sai yake wasajjartu innama hiya raka'atu ba wai annabin ne ya fassara hakan da hakan ba duk da cewa hakan abu yake amma malamin hadisi na kokarin su bididdigi kada jingina lafazi wanda ba annabin ne ya faɗe shi ba saboda haka wannan ziyada ce mudraja wal mudrajatu fil hadisi ma atar min ba'di alfaz al hadisi wanda abin da yake nufi da mudraj kuma marwayatan hadisi ya kara wata kalma a karshe wanda ba annabi ne ya faɗe ta ba amma shi ya kara ta da ijtihadin sa to galibi suna da sun gani za su kare cewa wannan daga bakin annabi ne wancan ba daga bakin annabi ba amma waɗanda suka zo na karshe sai mutum ya kasa ganewa kuma sai ya kawo bayani na malamai na'am al-azkar to idan za a yi sallar ita kadai idan za a yi sallar ba tare da alwala ba za a yi ne da fatiha kadai gaskiya ban san wannan maganar ba ban taɓa jin ta ba sai yanzu to bi idan Allah ta'ala zan bincika ne ma ina da shi wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر أنكر حديث دجا أبو سعيد الخدري يتي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجم أن الله صلى الله عليه وسلم سبك جريس يقول لنا سوى لا صلاة بعد الصبح باب صلى باين الصبح حتى تطلع الشمس هر سيرانا تهود ولا صلاة بعد العصر باب صلى باين العصر حتى تغيب الشمس هر سيرانا تفكو تفاتكينا عندانكو وانا حديث بخاري مسلم سكر ويتو ولفظ مسلم اما رواية المسلم يتي لا صلاة بعد صلاة الفجر babu sallah bayan sallan alfajr bayan sallan asubahi kaga wannan riwaya ta tafi wanda wadanta dan wadanta suce la salata ba'da subhi ana nufin da alfajr yake to ba kai ba nafila kenan illa maza hatta tatlu ash-shamsu hatta la tahudu idan kuma kace la salata ba'da al-asr ana nufin da lokacin al-asr ya shigo kenan ba yin nafila hatta la tafaji kun bai da kyau wannan haka za a iya fahimta a zahirin hadisin. Amma wannan riwaya ta Muslim sai ta ce la salata ba'da salatil fajr, kun fahimta ko? Ashe ba a hana ka nafila bayan fitowar alfajir ba, an hana ka nafila ne bayan me? Bayan kayi sallar asuba. Haka ba a hana ka nafila bayan shigowar la'asar ba, an hana ka nafila bayan me? Bayan ka riga ka sallaci la'asar. Kun fahimta da kyau? Sai ce sa suke kaddara cewa akwai mudu'a a wajen wato la salata ba'da subhi, ai ba'da salati subhi, an gane ko? Ma'ana kenan wannan hadisi wadanda suna daukar shi a yadda yake a zahirin sa su ce matukar alfajir ya ce to babu wata nafila da ya halatta kai in ba da kasan alfajir ba, an fahimta ko? Dogaran su ne wannan hadisin. Aka ce me hujjar ku? Suka ce a annabi ya ce la salata ba'da subhi, abinda ake nufi da subhi anan ai ba'da tulu'il fajr, la salata abinda ake nufi da la salata anan ai la salata laysa hunaka salatun nafila, ba a yin sallar nafila, matukar alfajir ya ce to sai dai har rana ta hudu a wannan lokacin sai da ai sallar farilla. Kun fahimta da kyau? Haka wadanda suka fahimta. Amma dai abinda yake zahiri shine ba a yin sallar nafila bayan fitowar alfajir in ba ka kan alfajir ba. To daga nan gurin kuma idan an yi sallar asubahi ba sallar nafila har sai rana ta riga ta fito. Haka kuma idan an yi la'asar ba sallar nafila har sai rana ta riga ta fadi. To amma wato akwai a fatawa ta malamai da ke nuna cewa idan ka saba kullum kana tafi da wuturi rannan sai bacci ya dauke ka baka farka ba har sai lokacin da alfajir yake to, suka ce matakar akwai yarwan lokaci da zaka iya tafi da wuturinka kai rak'atan alfajir ka je masallaci ka riske sallah to ka samu dama ka rama rak'ata wato tafi da wuturinka, kun fahimta ko? Aka ce to ai wannan hadisi ya ce la salata ba'da subhi, suka ce ba'da subhi yana nufin ba'da salati subhi, tunda dai baka riga kai sallar asuba ba hana kana tilan nan ba. Na'am. Akwai dalili bayan sallan asubahi an ina zuwa bayan sallan asubahi an hana nafila, bayan la'asar an hana nafila, amma wannan hani laysa ala salati, an hana yin nafila bayan la'asar amma ba wai dab da la'asar din ba, a idan rana ta fara zama yalo lokacin karhanci yana shigowa ne yayin da rana launin ta ya canja daga kasancewar ta mai haske ta fara zama yalo kuma ta fara yin sanyi da yanzu ba ta duka mutum sosai, to lokacin karhanci ya shigo har rana ta fadi. Amma in da daga yin la'asar ne wannan baka yi maka rudi ba. Akwai hadisi karar cikin sahih Bukhari, Aisha take cewa a rakawoyi guda biyu bayan sallan la'asar annabi bai buce bai na yin zuhar ya bar duniya. To ya yi kenan za a yi da wannan, yana cikin Bukhari kuma. Kuma ta rana annabi ya je ya yi sallar la'asar a masallaci ya zo gida ya shiga ɗakin sai cikin matansa sai ya yi nafila, ya ce wannan fa ya ce wutirin nafila na da na saba ina yi bayan azhar ne ban yi shi ba sai na tuno yanzu sai na zo na rama shi bayan azhar, sai ne na rama shi yanzu bayan la'asar. Duk wannan duk suna nan waɗansu hadisan za su zo nan gaba. Ba za a iya ramawa a ina hadisin zai zo nan gaba amma ba yi ne kafin ya zo. Na bayan sallan asubahi kuma wata rana annabi ya shigo masallaci sai ya ga wani bawan Allah bayan an gama sallan asubahi yana nafila, sai ya kyale shi har sai bai kammala ya ce mai kai, ya ce na zo masallaci a makare ba da gane rak'atan alfajr ba an fara sallah. Da haka da aka kammala sallah shine yanzu kuma nake rama su, tunda ne rana ba ta riga sai annabi ce to ba komai. Annabi ya nasa ne kenan ya tabbatar da shi. Da haka duk wanda ya zo masallaci a makare bai riga ya rak'atan alfajr ba yana zuwa an tayar da sallah, to dama babu wata nafila in an tayar da farilla. Abin da za ka yi a lokacin nan kawai sai ka je ka bi sallan farilla, ana gamawa sai ka tashi kuma ka yi rak'atan alfajr ɗinka ya halatta. Akwai hadisi kan wannan. Amma a ganganci ne ka ƙi ka zo ka ce kuma za ka yi bayan sallan asubahi, to wannan saba annabi ne idan ka ƙi da gangan. Amma lokaci ne ya kure maka sai aka baka rahusa saboda lokaci ya kure maka, ka tashi a makare sai aka baka rahusa don ka tashi a makare cewa ka iya rama bayan sallan asubahi. Banda wannan ma'abucin makara ɗin ba wanda aka ba wannan, don rahusa ce ba kowa da kowa aka ba, sai wanda yake ma'abucin uzuri ya tantance a bashi rahusa. Kun ga wannan? To dan saboda haka sai mutum ya kiyaye. waɗansu idan an fara sallan asubahi idan suka zo sai mutum yana so kuma ya raka tanul fajr, wai sai ya gefe a masallaci ya raka tanul fajr dinsa a gurguje Allahu akbar Allahu akbar, yayi mazai zo da cikin ladan. Wannan safa wa sunnar annabi ne. Annabi ce za ku qimata salatu fala salata illa al-maktuba, in an riga an yi iqamar sallan farin na to ba wata nafila kuma, ba yanda za a yi kafara nafila. Wanda ko ya riga ya fara kafin a fara iqama, to menene matsayinsa? Shine malamai suka yi magana biyu. Waɗansu suka ce matukar yana jin cewa zai iya kammala wannan raka'o'in har ya zo da liman a raka'an farko ba ta kubuce masa ba, to sai ya kammala ya zo da liman. Kun ji magana ta farko? Waɗansu suka ce a ai da zaran an yi iqama ko ya yi sallama ko bai yi sallama ba, shi dai wanda yake ciki tana fila ta lalace, ba wani maganan kalasawa. Dan annabi ce za ku kimanta salatu fala salata illa maktuba, shine har imam Shaukani ke cewa kai iyakacin kokari ka karasa kafin mai iqama yace kada ka kamata salati, wato ya faru Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah, duk sallar ka tana da kyau, da yace kada ka kamata salati duk sallar ka ta lalace. An fahimta ku? Eh, da ke nafila bayan la'asar matukar lokacin wannan bai zo ba na abin nan, kuma bayani zai zo nan gaba karin da yana fulfuli din a lokutan karaha. Eh, su waɗanda suke cewa ka kara ta sallar ka ba ta lalace ba, sun ce Allah ya ce ya ayyuha allazina amanu atiu Allaha wa atiu ar-rasula wa la tubtilu a'malakum, Allah ya ce la tubtilu, kar ku lalata ayyukanku. Suka ce wa salatu amal, sallah kuma aiki ce, ka fara danne zaka lalata ta. Shine hujjarsu. Waɗanda suka ce ta lalace suka ce ai wannan aya annabi ya san da ita kuma kansa ta sauka, amma duk da haka yace idza uqimat as-salatu fala salata, sai kawo la annabiya lil jins, la din nan tana kore dukkan jinsin sallah, sai wannan wanda za a yi ta farin ladan fala salata, ba sallah ko wace iri illa maktuba, sai ta farin ladan, sai ta farin ladan. Amma in nafila sai kan ta tashi daga yi, dan annabi ce fala salata. To shi ne suka ce idan annabi ce fala salata, me yake nufi? Shin babu sallah kasancewar gangan jikinta bai samu ba, ko kuma babu sallah a shari'ance ko da gangan jikin sallan ya samu daga masallaci? Me ya kore mana? Ya kore a bai kore duka ba, domin dai sallah gashi an ganka kai rukuni kai sujada, ba za a ce babu ita ba, sai dai a ce amma an gan shari'a babu ita. Yanzu kan abin da kai dai ka dan motsa jikinka ne wannan, ka yi aktin ne kawai na jikinka, amma dai ba sallah ba ce ba, tunda annabi ce la salata. Amma aikin ka yanzu gashi ka rukuni kai karatu fatiha kai kaza kai kaza kai kaza. An fahimta ku? Walau an uqbat bin amirin ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تزول الشمس حتى تزول الشمس وحين تضيق الشمس هذا روايتك أما ذاك ونصر الدفن تربو تتضيق وحين تضيق الشمس للغروب an gane ku? An karɓo hadisi daga Uqba ibn Amir, shi ma riwayar Muslim ne. Uqba ibn Amir yace salatu sa'atin kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yanhana an nusalli fihinna, yace lokuta guda uku annabi ya kasance yana hana mu yi sallah cikinsu. Wa an naqbura fihinna mautana, yana hana mu kai mu matan mu makabarta a cikinsu. Lokuta guda uku ba za ka yi sallar nafila ba, ba kuma za ka ɗauki mamaci ka kai makabarta ba a wannan lokutan guda uku. Farko shine tatlu'u shams, daidai lokacin da rana ke ketowa, baya halatta ka yi sallar nafila, baya halatta ka ɗauki mutum ka tafi makabarta da shi a lokacin. An gane ku? Shine tatlu'u shams bazighatan, yayin da rana take hudowa da haskenta, hatta tartafi'a, ba za ka yi nafila ba ko binne mamaci hatta tartafi'a, hatta rana ta ɗago sama, sosai lokacin nan sai ya yi. An fahimta ku? Wahina ya komu ka'imu zahirat, haka lokacin da rana ta tashi tsakiya, idan aka ce kama ka'imu zahira, daidai lokacin da idan ka kafa sanda ko kai kana tsaye a rana, inuwar ka ba ta gabas ba ta yamma, tana nasewa ne a jikinka, saboda rana tana ina, tana tsakiya. To wannan lokacin ba a nafila kuma ba a binne mu mace, hatta ka zula shamsu har sai rana ta karkatar da tsakiya, sannan ne za ka yi nafila ko binne mu mace. Wa ina tabayyafu shamsu lil ghurubi, da kuma lokacin da rana ke karkata lil ghurubi domin faduwa, kaga su za ta fadi kenan ta yi wannan jadin na faduwa, to lokacin ba sallan nazila, sannan kuma babu mai, sannan kuma babu binne mu mace. Wannan dukkan su Annabi sallallahu ya hana a yi. Wannan hadisi kuma hadisi ne sahihi domin Imam Muslim ya rawaito shi. Wa alaikum salam. Kwarai da gaske, sai na ta faɗi. Sai ku ta guje waje ku yi sallah, don ba a sallah a makabarta. Annabi ya hana sallah a makabarta, don haka ne ma aka haramta ginin masallaci cikin makabarta. An fahimta ku? Wa alaikum salam. Bayanin ta zai zo nan gaba. Akwai bayanin, akwai hadisin da nake so mu kai kanka sai mu magana akan wannan. Su ta yi masjid da sauran waɗansu na fulfili da ake kira zawatul asbab. Eh. Ai, ba wai ya dace ba, wajibi ne a rufe. Idan an gina masallaci a makabarta ba? Wajibi ne rushe shi domin munkari ne, munkari kuma kauda take, labudda min izalatul munkar. Matukar a cikin kewayen makabarta yake sai an rushe shi, ko da nisa tsakanin su da kabari ba a cikin katangare yake ba, sai an rushe. Rushe shi wannan shi ne sunna, kuma shi ne addini. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa la'ana Allahu al-yahud wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Annabi ya faɗi wannan kafin kwana da rayuwar duniya. Yana cewa Allah ya la'anci Yahudawa da Nasarawa dan sun riki kabarin annabawansu a matsayin masallaci. Aisha ta ce yuhadhdhiru ma sana'u. Yana hana mutane abinda Yahudu suka aikata. Baya halatta gina masallaci a cikin makabarta. Baya halatta dojin min wudu. Baya halatta yin sallah a makabarta. Duk masallacin da aka gina shi cikin makabarta abinda yake wajibi ga auliya'ul umuri, wanda al'amari ke hannunsu su rushe shi. Kun fahimta da kyau ko? Saboda menene? Saboda yana bude kofar shirka. Yana bude kofar shirka ga mutanen da suke girmama salihan bayi ko waɗansu waliyai ko wani sahabi ko wani annabi, sai su kulla alaka tsakanin sallan da suke da wannan mai kabarin. Shike ne shirka ta faru, magudin shirka ne, wasila ta yin wasa'il shirk, don ka annabi ya hana cikin abin nan. Ga hadisi ne cikin Bukhari cikin Muslim waɗanda duk sun hana yin sallah a makabarta. Ka yi sallah cikin makabarta ko ba masallaci bai halaka ba, nan sannan kuma ka gina masallaci. Na alaikum salam. Kawai a nan gurin ba za ka ba wani musulmi fatawa shi kaɗai je ya rusa ba, kuma zuwa rusa shi kuma. Amma yadda abubuwa yake, idan manya a gari, manya a gari su ne waɗanda suke da nauyin abu, wato masu mulki a hannun kenan da kuma malamai. Akwai malamin da idan ya bunƙasa zai iya kawar da munkari cikin gari, saboda yana da almajirai cikin gwamnati, yana da almajirai wajen gwamnati cikin yan kasuwa cikin menene da sauransu, da ya fatawa wannan abun ba kyau sai a kawar da shi, da sunan karamar hukuma da sunan gwamnati jiha sai a kawar da shi. Amma malamai suna da son zuciya. Yan fulwan sun da suke da shi cikin dalibansu zai rufe amfani da shi wajen samun wani abu na duniya, amma ba wai addini zai shiga ba. Ba ta kallo ta ga cutar da addini ke yi, sai dai su suna kallon amfanin da su za su samu. Amma in ba haka ba, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da ya rayu cikin karni na 7 a Damascus a lokacinsa, sai da ya wannan gidajen giya ya sa da aka rushe. Kuma sarki ba ya da iya, saboda kashi biyu bisa uku na garin suna tare da Sheikhul Islam. Yayi wazi an gidi sai ran dan an zo makaranta sai ce to yau gidan giya za mu rufe, ba za mu dake kowa ba, ba za mu dake kudin kowa ba, aje dai a rushe, ba a can barasa a garin nan yau, ba can barasa a Damascus. Haka ko aka yi, yake kar ku dauki kowa, kar ku dauki kudin kowa, kar ku cuci kowa, amma duk wata macaya sai an kone ta yau, duk wani kaza sai an yi kaza. To amma yana da karfin da zai haka, saboda kake bi bisa uku na gari suna tare da ke, amma idan ka tashi za ka yi wannan ba wanda ke tare da ke. To saboda haka sai zanto cutuwar da za ka yi, wato ta fi ba za ka iya samun wancan amfanin ba. To sai musulunci bai kallafa maka ba sai in lokacin abin ya yi. Amma akwai malaman da suke da dama, in za su faɗa su faɗa wa daramar hukuma, ko su faɗa wa sarki, ko su faɗa wa gwamnan jiha, dole ya ji su. Uku ko huɗu malamai akwai waɗanda in suka tashi suka je suka ga gwamna suka ce kaza, ko suka ga sarki suka ce kaza, magana ta ƙare. To amma ba za su ji shi akan wannan ba sai in ana rabon kujerun maka ko umara. Shine. Wa alaikum salam. Mamaci za a yi masa sallah a waje ne kafin a shiga cikin makabarta. A lokacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama an ware wuri na musamman wanda duk ya mutu a Madina sai anan za a kawo shi a yi masa sallah. Sunna ne a gari a ware wuri don sallan jana'iza. In gari ba a ware ba, kowace unguwa a zanto sun ware wani dan wuri sun sai fuloti, amfanin sa za a yi sallan jana'iza a sanar da kowa sai a zo nan a kawo mutum a yi masa, har ya a saba da wannan. Wannan sunna ce wanda ta mutu ba a yi zuriyarta. Ko ta gina hannun sunna. An fahimta ko? Lokacin Annabi haka yake, da ka fita daga masallacin Annabi akan hanya ta zuwa makabarkan baki a kowane wuri da masu nan ki musu an ware ki kawai don yin sallar jana'iza, kowa na ake masa. Haka suna tafi. Ya halatta lokacin Annabi ma an yi a cikin abin nan dinsa, a cikin masallacinsa, lokacin sahabbansa an yi a cikin masallaci. Amma dai sunna shi ne a ware can wuri guda. Na'am. Binne mamaci a cikin gida ya kamata ka kai shi makabarta, Annabi ya hana. Tana cikin wasiyyar da ba a zartaswa. Yanzu idan mamaci ya mutu a nan garin ya ce to ko da bayan na mutu ni dai wasiyya ta a kai ni Sokoto a binne ni kusa da kabarin cewa ta wancan fodiyo. Ba ruwanmu da ya mutu sai mu binne shi a Bauchi, ba za mu kai shi wannan Sokoto ba. Annabi bai ce ba, dan Annabi ya hana a ɗauki gawa daga wani gari zuwa wani gari, wani sabon aikin daban. Annabi ya hana a ɗauki gawa daga wani gari zuwa wani gari. Ka san abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa, lokacin da aka zo yakin Uhud wajen mutum 70 cikin sahabbai suka yi shahada, sai ake neman a ɗauko su a kawo su Baqi'a. Jabir ɗan Abdullahi ce, mahaifina dai kan har Allah ta ce a bayan rakumi, sai Annabi ce kai ina za ku da waɗannan gawawwakin, suka ce Baqi'a, yake ku sauke su ku binne su a nan. Sai yaya kuma an gane ku? Sai dai idan mutum ya mutu a kasar waje a waɗansu abin nan kasashe na kafirai, wanda a ka'idojin kasa da sun tsaja kadanci sun ce a dawo da mutum kasar shi ko kaza, to wannan wani abu ne daban. Amma idan mutum a cikin garin su ne ya mutu, a kasar su ne ya mutu, inda ya mutu ana ake binne shi. An fahimta ku? Wannan ina faɗa mana yadda abu yake a sunna, ba yadda mutane suka saba yau da gobe ba. Yadda mutane suka saba yau da gobe wannan kuma ba haka bane ba. Amma da yadda abin ji a sunna shi ne kaza. Har yanzu ba ku mun tambayar da nake ta jiran ta ba, bari in gane ku kwayi take nan gaba. Wal hukmu tsani inda Shafi'i min hadisi Abi Hurairah da Sa'd bin Da'if. Har yanzu ba ku yi ta ba. Hukunci na biyu a wurin Imam Shafi'i, wato Imam Shafi'i kenan ya ruwaito shi daga hadisin Abu Hurairah amma da sanadi da'ifi. Wato hukuncin cewa wato wahina ya kuma ka'imu zahirati, Imam Shafi'i ya ruwaito shi da sanadi da'ifi, amma wazada a cikin ruwayar sa yace illa yawmul juma'a, sai fa ranar juma'a, to amma yace da sanadi da'ifi, ma'ana ita ranar juma'a tana da lokaci ne guda biyu, ana yin sallar juma'a bayan zawali, ana kuma iya yin ta kafin zawali. Amma dai abin da aka fi aka saba yi, mutane suka fi sani, ana yin ta yanki bayan zawali, sai a kyale a haka mu tafi ba wani dogon kyali. Wa kazali abi daud an abi katada sana'u, haka hadisi na abu daud ya zo daga abu katada na'u, ko kudan kusan wancan. Wa an jubair ibn mutaimin qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي كفاءة شاء من ليل أو نهار. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. أنكروا حديثي دجا جبير ابن مطعم قال إتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أدرى من تثبت دريك ياتي يا بني عبد مناف يا كو ايان عبد مناف وانت كيني كاكان النبي نهو بكينا يعني تي محمد دان عبد الله دانوا دان عبد المطلب دانوا دان هاشم دانوا دان عبد مناف دان كسي سوا كذا سوا كذا سوا كذا يا كو ذرية جدن عبد مناف وانا ذرية جدن عبد مناف لو كسند النبي كي وانا مغانا سوني اكا تولا لو ينقودا لدت ايشن كعبا اهنوس an fahimta ku tsabtace shi kula da shi hidima da mutane su aka tsora nauyin a hannunsu wato kamar kenan suna yan kwamitin masallacin Ka'aba lokacin nan yace ya ku bane Abd Manaf la tamna'u ahadan safa bi hadhal baiti kada ku hana wani mutum da yazo yayi wannan daki tawafi wa salla yato yayi salla ayyaka sa'atin sa'a duk lokacin da ya ga damar yin salla kar ku hana shi min lailin aw nahar dai ne ko rana kar ku hana shi yanzu na hadisin da yake nunawa za ka yi na fila a kowai take nan to ina gwamnatin da suka ce ba za a yi ba da salatul asri ba da salatul kaza ba da kaza kuma dukkan ya hadisai ne wannan ma kuma sahihi ne to shi ne malamai suke fahimtar wannan hadisi suka yi maganganu guda uku fahimtar farko suka ce abinda ake nufi da sallah a nan gurin ita ce sallah tarkawo'i guda biyu da ake yi bayan yin tawafi idan ka zo ka yi tawafi a dakin Ka'aba tawafin a lokacin aikin hajji ne umara ne tawafi ne na nafila duk tawafi dai baya zama cikakke bayan kai kewaye guda bakwai sai kai rakawoyi guda biyu a wurin makamu Ibrahim da Allah ke wattakazo min makamu Ibrahima musalla cikon wannan rakawoyi guda biyu shine cikon tawafinka dama ka'idar tawafi shi da alwala tun daga farko har zuwa lokacin da zaka kammala zagaye guda bakwai ka zo kai nafilarka an fahimta ku to sai kasance suka ce wannan hadisi abin da yake nufi mutumin da yazo ya tawafi ko dare ko rana kaga dole ne ya rakawoyi guda biyu na bayan tawafi to su wannan rakawoyi guda biyu na bayan tawafi duk hanin da aka yi na cewa ba sallah bayan la'asar ba sallah bayan kaza bai shafe su ba wannan an ba su wani hukunci ne na musamman kun bai tona da kyau to wannan ita ce maganar farko da suka yi waɗansu suka ce a'a wannan magana ba wai ana magana bane ba akan nafila ta tawafi hukunci ne da ya shafi ɗakin Ka'aba masallacin Ka'aba shi kadai duk masallacin da ba na Ka'aba ba a kowane gari yake ba za ka yi nafila ba bayan la'asar ko bayan asubahi ko lokacin da rana ta take tsakiya amma idan kana cikin ɗakin Ka'aba masallacin Ka'aba wannan ba ba ka kai ba duk lokacin da ka dama ka yi nafilar ka kun bai tunan da kyau magana nawa kenan magana biyu magana ta uku da waɗansu malamai suka yi sai suka ce wannan magana ta cewa la tamna'u ahadan fasa bi hadhal baiti annabi na fuskantar da wannan magana zuwa ga su wannan yan kwamitin ɗakin Ka'aba in kun ga mutum yana nafila kar ku ce za ku hana shi a wannan wuri amma shi ne nafilar kansa shi kuma ya koma waɗancan hadisan da suka fayyace masa lokutan da ake da lokutan da za a yi wannan shi ta shafa nan wurin annabi ba maganar nafila yake ba maganar rawaki yan kwamiti yake wa magana in dai mutum zai sallah kar ku hana shi a kowane lokaci ne zai sallah kar ku hana shi amma shi ya rage nashi kuma in zai yaga wani lokaci ne ya dace ko bai dace ba maganganu ne kenan maganganu guda uku karkashin wannan hadisi to amma gaskiyar al'amari maganan farko tana da karfi matuka maganan da ke nuna cewa rakawoyin tawafi so dai ba a musu iyaka da lokaci ko da lokacin karatun nafila ne kai tawafi lalle za ka yi nafilin ka wannan ba a yi maka iyaka ba wannan magana tana da ƙarfi kwarai da gaske kun fahimta ku to da wannan ne kuma malamai suke kafa hujja bisa ga cewa a ce ya halatta a yi nafilfilin da ake kira zawatul asbab eh ya tabbata cikin hadisi kamar yadda muka karanta a baya ba sallan nafila lokacin da rana ta yi yalo ɗin nan bayan la'asar har ta fadi ba sallan nafila bayan sallan asubahi har rana ta fito ba sallan nafila in rana ta tashi tsakiya har sai ta karkata an gane ku babu sallan nafila yayin da rana ke hudowa babu yin sallan nafila yayin da rana ke faduwa duk waɗannan lokutan ba a sallan nafila to amma nafilfilin da ba a yi a ciki su ne nafilfili da ake kira annawafil mutlaka, nafila ta ganin dama kawai na tashi in yi ta yanzu. Amma banda nafilfilin da ake kira zawatul asba, wato nafilfilin da suke da wani sababi na musamman wanda kai ba kai ne kai su ba, ba kai ne kawai kai ta awarin su ba, ka aikata wani abu ne wanda in ya faru sai an yi nafila, su ne ake kira mai zawatul asba, wato nafilfilin da wani sababi ne yasa aka yi su, shi ne zawatul asba kamar tahiyatul masjid. Hadisi ya tabbata cikin Bukhari na Abu Qatada, annabi ce duk wanda ya shiga cikin masallaci to kar ya zauna har sai ya sallan nafila raka'a biyu. Annabi ce duk wanda ya shiga masallaci kar ya zauna sai ya yi nafila raka'a biyu. An keɓance masa lokaci? Ba a keɓance masa lokaci ba. To da haka in ka shiga bayan la'asar za ka yi wannan nafila raka'a biyu, in ka shiga bayan sallan asubahi za ka yi wannan nafila raka'a biyu, in ka shiga lokacin rana da take tsakiya matukar dai ka shiga masallaci za ka yi ne sallan nafila raka'a biyu kafin ka zauna. Idan wani ce ai makaruhi ne, suka ce wannan karhancin ana magana ne ga wanda ba ya da wani sababi, kana zauna a gida ko a rumfar kasuwa rana da take tsakiya kawai ka ji sha'awar kai nafila, to wannan an hana ka. Ko bayan la'asar, to wannan an hana ka. Ko bayan asubahi, to wannan an hana ka. Amma wanda wani uzuri ya kai shi zai je masallaci, kamar zai je sauraron karatu, kamar zai je yi wani abu, zai je yi nazari, zai je yi wani abu na ibada, to in dai ya shiga masallaci dole sai ya yi tahiyatul masjid nafila raka'a biyu. Ma abunciyar sababin shi ita wannan nafila. Sannan kuma raka'a guda biyu na bayan tawafi, wanda abin da ya haifar da su shine yin tawafi, ba wai ganin daman yin nafilan kai ba, amma tunda ka yi tawafi suna tare da shi kuma dole sai an yi su. To wannan ma za ka iya yinsu a kowane lokaci ko da an karhanta nafila. Kun fahimta da kyau? Haka kuma sujudu tilawa, mutumin da ya sujuda tilawa ya karanta wurin da ake yin sujuda cikin Qur'ani, shi ma kaga wannan zai iya nafilansa ko da lokacin karhanci. An gane ku? Haka kuma sallan gawa ta kama bayan la'asar, rana bata kai faduwa ba, bayan la'asar rana bata kai faduwa ba, kaga za ka yi sallan gawanka a wannan lokacin. Duk da cewa lokacin karanci ne, amma saboda wannan wata nafila ai wata salla ce ma'abuciyar sababi, to su da ake kira zawatul asba. To wannan shine magana da malamai suka fi zaba tsakanin waɗannan alamun. Abinda nake so in ce wannan am ne wannan am, wato hadisin da yake kar ai nafila bayan asubahi, kar ai nafila bayan la'asar, kar ai nafila in rana ta tashi, wannan yana kore kowace irin nafila. Haka ne ko? Tun da yake la salata yana kore jinsin sallah ne gaba daya. To shi kuma hadisin da yake wanda ya shigo masallaci kafin ya zauna ya raka'a biyu, wanda ya kaza kafin a yi kaza ya kaza, wannan kuma shi ma am ne, dan yana nuna in wannan abin ya faru kuma lallai kai. To wannan am ne, wannan ba kuma am ne, wancan umumun fi salawat, wannan kuma umumun fil awqat. An fahimta ko? Ta'arud al umumani, al umumu fil salawat wal umumu fil awqat. To wanda za a gabatar? Umumun fil salawat wa umumun fil awqat. Umumun fil salawat wanda ce ko sallan da kadan ba za a yi ba, la salata ba da kaza. Umumun fil awqat wancan kuma wanda ce in ka shiga kai, wato kowane lokaci ne ke. Su suka ce sai mu kalli hadisan mu gani. Hadisin da yake hana sallan nafila bayan la'asar, bayan asubahi, duk da cewa am ne, amma da kalahu taksis, taksis ya shiga cikinsa. Suka ce kamar me? Suka ce mutumin da ya barci da ya farka ba sai lokacin da karhancin ya zo, sai ya farka daga barci, zai sallan farilla kuma zai dama ba? Ashe kaga wannan wani taksis ne daga wancan umum din, an rage wa umumin karfi. Amma wancan ko ba a rage masa karfi ba, don haka duk lokacin da aka samu umumu guda biyu, ɗaya daga cikinsu da kalahu taksis, ɗaya daga cikinsu lami da kulhu taksis, al-muqaddam allazi lami da kulhu taksis wallazi yuqaddam allazi da kalahu taksis, wannan wata ka'ida ce ta usulul fiqh. Da haka za a yi nafila kenan, shi ne sakamako na karshe, za a yi nafila. Ita ce magana da shekul Islam Ibn Taymiyyah ya mara wa baya, haka cikin malaman mazhabar malikiya na wannan zamanin. Ita ce magana da Sheikh Muhammad al-Amin al-Shankiti ya mara wa baya, ɗaya daga cikin manyan malaman mazhabar malikiya. ina tala din nan ke fi karfin da ni kace ne wai ke magana wanda ne duk masallacin da ke kamsu salawa ya shafi alaikum salam ba ya shigo ba sai ya alwalarta ya bude da ya shigo kuma ya nafi alka رواه الدار قطني وصححه ابن خزيمة وغيره وقفه على ابن عمر أنكروا حديثي دقى ابن عمر عبد الله بن عمر الله تكاري دا أقري يتي أن نبي صلى الله عليه وسلم ياتي الشفق الحمرة أبين دا أجي كرا الشفق شيني لون جا wanda yake biyo bayan faduwan rana wannan shine shafaki wanda buyansa shine alamun shigowar sallan Aisha'i wannan hadisi yake Imam Ad-Darqutni ya rawaito kuma yake hadisi ne Ibn Khuzaimah kuma inganta shi wa ghayruhu amma wanda ba Ad-Darqutni ba kuwa wa kafahu Ibn Umar suka ce ba maganar Annabi bace ba wannan magana ce daga Abdullahi dan Umar hadisi ne mako ma'ana wannan ko shine abin da yake inganta cewa Annabi ne ya faɗa wannan dhaifi amma cewa Abdullahi dan Umar ya faɗa wannan ya tabbata daga Abdullahi dan Umar ya faɗa haka an gane ko yana fassara mana cewa ashabu shine me al-humra wa an ibn Abbas radiyallahu anhu ma kana qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam al-fajr fajrani fajr yuharrimu at-ta'am wa tahillu fihi as-salah wa fajr tahrimu fihi as-salah ay salatu subhi wa yahillu fihi at-ta'am رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه عن كلب حديث لك عبد الله بن عباس الله تعالى ادعى غريب ويتي من صلى الله عليه وسلم ياتي الفجر فجراني الفجر تي ايري بيوني فجر يحرم الطعام اقوى الفجر تندك يحرم تامك تن ابنتي نسفر وتهل فيه الصلاة كما صلى تنا علىك ايك دزارا انقوان نن الفجر تن وفجر تهرم فيه الصلاة أضعف الفجر عند أهرمك أي صلى دنجلنك أي صلاة الصبح أبين ديك نجي صلى الأصباح ويهل فيه الطعام كما يهلت أتى أبنك ما ناقلنك بايا هنا كثم أبنك وين صفر واتو الفجر إلي جوني تترى سزيزونا قبولنا حديث نئي إن جدتي وللحاكم من حديث جابر النهوة إمام الحاكم أن نصابوري يا رويتو حديثي دذا جابر دن عبد الله قدمك سنوانك وزاد في الذي يحرم الطعام yayi kari a cikin riwayarsa cewa shi dai alfajir din da ke haramta maka cin abinci ga yadda siffarsa take inna yazhabu mustatilan fil ufuqi wato za ka ga ya tafi da fadi a sasannin sama wato alfajir guda biyu ne wanda yake haramta maka cin abinci wanda za ka idan ka kalli gabas za ka ga gaba ɗaya fadin haka alfajir din yake to da fadinsa gaba ɗaya gabas da saitanka da gabas da damanka da hagun ɗinka wajen fassaran ɗayan sai ya fassara mana cewa innahu ka zanabi sirhan wato shi wato alfajir ɗin wancan wanda yake na wato alkazib kenan ka zanabi sirhan yace za ka gan shi ya taho haka a tsaye kamar jelen kyalkeci sirhan shi ne azzebu azzebu kuma wato kyalkeci kenan wani abin da yake da kama da kura wannan duk hadisai sun inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam abin dai da suke nuna mana wato kenan lokacin asubahi yana shigowa ne idan mun ga alfajir na biyu ba alfajir na farko ba alfajir na biyu shine yake tahowa da fadinsa idan ka kalli gabas kuma hasken ya kammala sasannin gabas gaba daya ya dago wannan kuma za ka ga haske siriri haka to wannan ba na gaske bane ba meti ok wannan yake mu bari mu gama darasi bari mu gama darasi sai ka tana na'am yi wajen lissafi ne mai yadda shi na farko wannan na biyu amma wajen faruwa fa na farkon shine makaretin na biyu shine amma wajen bada bayani ne sai ya gabatar maka ma haƙƙu ta'khir. Ka fahimta da kyau? Tambayar ka tana da kyau, don za ta fito da abubuwa. Wato faruwar abu daban, sannan wajen labari kuma a bada labari a kansu kuma daban. Shi ne ake kira tartibin fil ahdath da kuma tartibin fil akhbar. Tartibin fil akhbar, tartibin fil ahdath. Yanzu Allah ya ce wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adam. Amma zai gudana ya ambata uku, wa laqad khalaqnakum, hakika mun halicce ku, thumma sawwarnakum, sannan mun suranta ku, thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adam, sannan muka ce wa mala'iku ku yi sujada ga annabi Adam. Cikin abin nan guda uku, wanne aka fara yi? Mala'iku sai su zira ga annabi Adam, shi aka fara yi ko? Sannan ne, sannan suranta mu, sannan ne, sannan halittan mu din. Don surantawa shi ne kamar kayi design din ke. Halittan kuma a turo mala'ika ya busa rai. Kamar yadda hadisin Abdullahi dan Mas'ud ya bayyana. Kwana 40 ana matsayin tsagon mani, kwana 40 gudan jini, kwana 40 tsoka, sannan a aiko mala'ika, sannan ya busa masa rai. To ba lokacin halitta ta tabbata ba. To amma dai Allah ba da labarin ne na karshen faruwa. Wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adam. Sannan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Musa wa aka fara aikowa. Annabi Musa alaihi salam. Amma sai aka kawo labarin annabi Muhammad, sai kuma aka ce sannan aka aiko Musa. Wannan sannan din ta ba da labari ce ko ta ba ko ta abin ko tantance abin da ya fara faruwa? Ta ba da labari ce kawai. Dan ana magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul ta'alu asma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi har zuwa karshe, wa anna hadha siratun mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Sai kuma Allah ya ce sun ma'adai na Musa kitaba, duk bayan mun ce muku wannan sannan sai muka bi wa Musa littafi. Tamaman alal ladhi azana wa tafsilan li kulli shay. To kaga wannan tartibin fil akhbar ne, ba tartibin fil ahdath. Amma wannan ka'idojin suna da kyau, mutum yana rike su za su taimaka masa wajen gane ayoyi da dama ko hadisai da dama cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الاعمال الصلاه في اول وقتها. رواه الترمذي والحاكم وصححه هو اصله في الصحيحين. عن كربو حديثي دغ عبد الله بن مسعود يتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي افضل الاعمال الصلاه في اول وقتها. ما في بيتين ايكا صلى افضل لوقتينتا. Mala yace Tirmidhi ya rawaito hadisin da Hakim kuma suka inganta shi. Asluhu fi sahihayn, amma aslan hadisin yana cikin Bukhari da Muslim. Sai dai shi abin da Bukhari yace as-salatu li waqtiha, bai ce ba as-salatu fi awwali waqtiha. As-salatu li waqtiha. To anan gurin idan muka bi riwayar Tirmidhi na nuna yin sallah a farkon lokaci. Idan muka bi riwayar Bukhari kuma yana nuna yin sallah dai a cikin lokacin ta, ko da farko ko wani inda bata fita ba. As-salatu li waqtiha. Ko da yake waɗansu malaman sukan yi kokarin fassara wannan lim din cewa as-salatu li waqtiha shine fi awwali waqtiha. Daidai ke da awwali waqtiha ta fuskar ma'ana. Akwai taujihin da suke masa ta fuskar lugar Larabci ya dauki wannan ma'anar. A takaice dai, yin sallah a farkon lokaci yana ɗaya daga cikin mafi kyawawan ayyuka. An gane ku? To a nan gurin kuma shi ne malamai suke cewa gafaran sallah farkon lokaci, amma kuma a unguwarku da garinku su kuma ba sa yin sallah farkon lokaci sai karshen lokaci. In za ka yi farkon lokaci kai kaɗai za ka yi, in kana son jam'i kuma sai an jima. To wanne fi yin falala, ka yi sallah kai kaɗai a farkon lokaci shi ne ya fi falala, ko ka yi jinkirinta don ka samu jam'i shi ya fi falala? Saboda ne saboda sallan jama'a tana da daraja ta ɗaya 25 ko da 7 kamar yadda hadisi suka nuna, amma in ka kaɗai ne kuma daraja ɗaya. To amma da kuma annabi ya ce sallah farkon lokaci tana cikin afdalul a'mal. a'a yanzu da muka magana kai a ugurku ba a yi a farkon lokaci da ya za ka kai kadai ko ka tsaya ka ji za su jami'i wanne ya fi lada kaga malaman mazhabar malikiyya suka ce ka jira suka ce saboda me suka ce saboda ladan da za a baka in ka fi jami'i sananne ne 27 in ka yi kai kadai kuma ladan fifikon lokaci wannan ba faɗa da din ba suka ce wanda aka faɗa da din shi fi kamata idan kana da tabbas saboda wanda an yi da akwai wannan amma an faɗi yawan amma al-qadi Abubakar ibn al-Arabi yayi ishara zuwa ga nan ne farkon lokaci yana da falala kuma ga shi ma dan malikiya ne yace ga shi ma Allah ce fastabiqul khairat ku yi gaggawar alkhairi yace to ku sallah ku alkhairi ce to kai gaggawa farkon lokaci ce fi kuma ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa za a yi muku wadansu shugabanni nan gaba waɗanda za su rinka jinkirta sallah ba sa yin ta a farkon lokaci sai sun je karshe sai aka ce to ya za mu kenan annabi ce da lokacin sallah yayi kai taka ko da boye ne kaje kai kayanka a gida in kuma sun zazzafi ta su kuma kaje ka bi su kai ta zama na jira wurinka kun fahimta da kyau da zo da kai mai kai farilla yanzu fa na jira a tunda annabi ta kai zai ki kai ne ba lada Allah uzzar a kawo firi a yi zai kuwa wanda yake shi na fi da ke zoye farilla ya halatta mana da gudu wannan ko a malikiya ai ba su yi sabani ba inda suke fi sabani shi ne mai farilla zai zoye na fi da ko ba zai yi shi ba ya halatta mai na fi da mai farilla yana nufin wanda ya sallaci kadai da zuwa ya gama farilla yanzu zai zoye na fi da ya halatta zo wa su ba masu farilla a guje ko a malikiya ba su ce ba kar a bi shi wannan inda suke sabani cewa shin mai farilla zai iya bin mai na fi da to shi ne suke abin nan suke da magana a kai an gane ko to idan muka kalli wannan hadisin kuma za mu ga a wani wurin an tambaya annabi wani aiki yafi sai yace imanin billahi a wata riwaya aka tambaye shi wani aiki yafi sai jihadin fi sabilillah to ta yaya za mu hada wannan hadisi wani hadisin an ce yin sallah farkon lokaci shine afdhalu amal wani hadisin an nuna imani shine afdhalu amal wani hadisin an nuna jihad fi sabilillah shine afdhalu amal to ya gani kenan kuma kowanne daga annabi ke kuma kowanne tabbas ne shine malamai suke cewa kowanne afdal a'mal ne in dai a bangaren ibada ce ta duki ta gangan jiki to sallah ce shugaba in ko a bangaren ibada ce ta wato ainihin dukiya to nan gurin kuma jihadi ne da jihadi bi amma dai kuma an fi in bangaren ibada ce ta duki to imani ya komai suka ce kowanne afdal ne a babin sa ko a hajin sa wadansu kuma suka ce ba haka yake alamar yake ba annabi na kallon wanda ya fata wanne idan ka zo ka tambaye shi kai masa fata wanne ne mafi bitin abu ya tabbatar kai dai a babin imani kana da shi amma kana da sakaci da sallah sai ce sallah ta fi komai wancan kuma da imani da sallah da akwai menene mafi bitin abu annabi ya san kuma shi masa shi ne ba su jihadi sai ce ai jihadi ya fi komai ko wanda an ba shi fata wanne daidai da matsalar dan ka zaburar da kowa inda yake da rauni sai ka zaburar da shi ya kara kwari dan ya kamo wadansu a can ya rufe sai amma ya rauni a nan gurin haka nan sai take dan annabi na canza fatawa a lokaci guda idan aka samu canjin mutane wani ya zai zai ce ni ne nake azumi ya halatta in sunbaci matata annabi ce ya halatta wani kuma ya zai ce ni ba ya halatta in sunbaci matata annabi ce bai halatta ba abin suka ce yaya aka yi auni awo da ma'auni biyu wancan an ce ya halatta wannan bai halatta ba kuma duk gaji abu ɗaya suka tambaya ya ce wancan na farko ai dattijo ne wannan na biyu kuma saurayi ne ba haka bane ba dattijo ne ba da ƙarfin sha'awa wannan kuma kila ango ne sabon aure ne ba ya da hakuri ke to da haka da nan ne za ka ce masa ya halatta ya je kar ya zo masa jawo a kansa kafara to shi yasa bayan fiqhu fiddin akwai abin da ake kira fiqhul waqi ka fahimci addini sai kuma ka fahimci mutane in ka fahimci addini ba ka fahimci mutane ba sai su za ka yi ta kuskure ba wai dan kai jahili ba ne ba sai dan ka jahilci dabarun mutanen zamaninka da kullakullan su ko ba ta mutum zai maka wani lokacin zai baka ita kai kaice ya ki fitowa fili dan ka halarta masa wani abu zai yi ta yi shi dai ka ba shi fatawa ina ruwansa amma idan kana dabara ka fahimci makirce-makirce mutanen zamaninka a cikin wayo zai kai wayo ya yi fatawa ta wayo kai ma ka ba shi ansa wayo sai da ba ya za a iya samu mafita karifi. Wa ya fi ma'azurata radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala awwal al-waqt ridwanullah wa awsatuhu rahmatullah wa akhiruhu afwullah akhrajahu ad-Darqutni bi tarjum ba'itin jiddan. Hadisi ne ba'iti ta ko ina wadan kuma suka ce balal hadisu mawdu'un, hadisi ne mawdu'i bai tabbata ba daga annabi, kawai jingina wata akai aka mata ƙarya ba shi ya faɗa ba, wani nisanta more kawai yace waye farkon lokaci ridwanullahi kenan, in kai sallah farkon lokaci, in kai a tsakiyar lokaci kuma to wannan kuma rahmatullahi, in kai a ƙarshe kuma to wannan afuwullahi kenan. San ba annabi ya faɗa wannan ba, hadisi mawdu'i shine hadisin ƙarya, kamar yadda mai bakoni ya ce wal kadhibul muktalaful masnu anan nabi fa zalikal mawdu', yace ƙarya da aka kirkiro wadda ba ta da asali aka jingina wa annabi, to irin wannan shine ake kira hadisi mawdu'i. Wani tirmidhi min hadisi bin umar nahu dun al awsati daddai ta fi jaha dai duk hada da juna tare da juna, wa huwa aidan wa huwa dhaifun aidan. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر يتي مزل الرده متى ثبت غريت ياتي لا صلاه بعد الفجر الا سجدتين اخرجه الخمسه الا النسائي وفي روايه عبد الرزاق لا صلاه بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر وتوانا حديث النبي كيتو لا صلاه بعد الفجر باين متصلي باين كيتو الفجر الا سجدتين زي سجدوا بيو. Abin da yake nufi da sujudu guda biyu shine fasarar da zai zo nan gaba, wato rak'atan da fajr da rak'o'i guda biyu, kun gane ko? Wannan hadisi malaman hadisi biyar in banda Nasa'i sun ruwaito shi, wa fi riwayati Abdurrazzaq, a riwayar Abdurrazzaq yace la salata ba'da tulu'il fajr illa rak'atayil fajr, ma'ana ba a yin sallar nafila bayan ketowar alfajr sai dai rak'atan alfajr kadai. An fahimta ko? Wannan hadisi malamai da dama wajen sun ce da'ifi ne, amma Ibn Hajar ya yi nuni zuwa ga cewa hadisi ne sahihi, haka Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya yi nunin haka, ma'ana dai hadisi ne wanda in ka tattara sanadinsa hadisi ne za ka samu sahihi, ana aiki da shi. To kaga kenan wannan shine kajin bayan hujjar waɗanda suke ganin idan ka kwanta da daddar barci ya ɗauke ka har alfajir yake to, to idan ka tashi ba za ka rama shafaƙi da wuturi ba. Saboda me? Saboda an ce la salata ba'da al-fajr illa rak'atay al-fajr, ba za a yi sallah ba bayan ketowa al-fajr sai in rak'atay al-fajr ne, kenan za ka rama shi bai da wuturi. Su kuma wanda waɗanda suka ce za a yi, su kuma can hadisin baya suka lura da shi na Bukhari da Muslim, wanda annabi ce la salata ba'da subhi hatta tatlu ash-shams wala kaza, suka ce an hana yin nafilan ne bayan ka riga ka yi sallan asuba, amma kafin yin sallan asubahi alfajir ya ke so ba a yi asubahi ba, to kana iya yin nafila ko da ba rak'atan alfajir ba a wannan wajen. To shine suka ce wancan hadisin Bukhari da Muslim ne, wannan kuma wani hadisi ne wanda ba na Bukhari da Muslim ba, don haka wanne ya fi ƙarfi kenan, sai suka wadansu suka rinjayar da wancan wajen aiki sama da wannan. An fahimta ko? Suka ce ka'ida idan an samu ta'aruzi tsakanin hadisai guda biyu, ɗaya min muttafaqa alaihi shaykhan, ɗaya kuma wani malamin da ya rawaito shi ba Bukhari ba Muslim ba, ko da sahihi ne ana rinjayar da hadisin Bukhari da Muslim akan wanda ba su suka rawaito ba, wannan babin ta'arud wa tarjih suke, idan an samu cin karo tsakanin hadisai guda biyu ya zaya a rinjayar sai suke kaza suke kaza, shi yasa ke hadisi sahihi suke ba shi mataki guda bakwai, farko wanda Bukhari da Muslim suka rawaito, na biyu wanda Bukhari kadai ya rawaito, na uku wanda Muslim kadai ya rawaito, na biyu na hudu wanda aka rawaito kan sharadin Bukhari da Muslim ko da ba su suka rawaito shi ba, na biyar wanda aka rawaito kan sharadin Bukhari kadai, na shida wanda aka rawaito bisa ga sharadin Muslim kadai, na bakwai wanda wani malami ya rawaito ba Bukhari ba ba Muslim ba ba kan sharadin su biyan ba ba kan sharadin daidaikun su ba, shine cikon hadisi na bakwai, wato kowanne nan gurin sunan shi sahihi, amma na farko shine martaba ta farko, sannan mai bi masa, sannan mai bi masa, kaga hadisi sahihi kansa yana da martaba guda bakwai. Wa mithluhu lid-Darqutni an Amr ibn al-As radiyallahu anhu, kwatan kwatan wannan hadisi yana nan a Darqutni daga Amr ibn al-As radiyallahu anhu, عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة تكتوى النبي تكتوى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكتوى النبي يادو ياي صلى تاء الأصر صلى الأصر ثم دخل بيتي سنن سيشكو جدانا فصلى ركعتين سيصلى ركعو إيبيو فسألته سنة بيتي wannan nafil fulan da kai rakau i guda biyu bayan la'asar menene su fa kala sai ce shugiltu an rak'ataini ba'da zuhuri ai ka galtar da ni ne ban yi rakau i guda biyu da na saba yi ba bayan azhar fa sallaitu huma al'ana da haka sai na sallace su yanzu na rama su wato akwai wadansu baki sun zo wurin annabi da aka yi sallan azhar sai ya galta da karban bakin sun zo daga wani gari sai ya manta sai daga baya kuma sai ya tuna bayan la'asar sai ya abin nan sai ya rama su wannan nafil fulan da kaga wannan shine hujjar kan cewa bayan da asar din da ana iya yi nafila lokacin karhanci yana farawa ne idan ya kasance wato rana launin ta ya canja ta zama safra wato ta zama ruwan toruwa kenan fa qultu sai na ce da shi inji ita wannan wato ummu salma afanaqadhihima idza fatata yanzu wannan kana nazarin idan sun kubuce mana mu ma za mu rama qala la sai annabi ce a'a ni dai na rama ba wata ne ko kuma ku ji sai kun rama a kare da Ahmad Imam Ahmad ya rawaito shi to wannan karin na cewa na tambaye shi idan sun kubuce wato zan rama wannan karin ba idi amma tun daga farkon hadisin zuwa fa sallaitu huma al'ana sahih kun fahimta da kyau shine abin da wani ya tambaya da su nace bayanin sai su na'am daidan to amma bai yi ne ya zaka bauje da shi shine suka ce asbitul arsh munkush gina gado sannan ka san wani irin fenti zaka yi amma babu gado kada cewa zan yi fenti bulu bari mu ne sai gadan ya samu to shine abin da malama da suke cewa tabbatar da ingancin hadisi kafin kai magana cewa mai hadisin yace ko ya hana in bai ganta ba ita abinda mutum ya gina ya zama dushi yake ma bune alu da'if fa huwa da'if wa la bi dauda an aisha ta radiyallahu ta'ala anha bi ma'anahu imam abu daud ya ruwaito daga aisha Allah ya kara mata yadda a gare ta kwatan kwatin wannan wato ta fuskar ma'ana kenan eh akwai rawun da zai ruwaito hadisi abinda yasa ya haddace hadisi da yawa da da'ifai da sahihai sai waɗansu suka yi kama da juna sai kawai karshen wannan hadisin sai jona shi da wani hadisin ya ɗauka a matsayin hadisi ɗaya ne kamar yanzu yanzu mutum ya haddace Qur'ani a tabbatar nuna sosai ba sai jawo wata aya ta cikin wata sura ba zuwa ne ba sai mu ce wannan ayar da ya ja ƴar watan sura ce ba ƴar nan bace ba na'am eh haka yake tun da annabi bai ce tarama ba to ballan tarama bai inganta ba na'am magana dai ta riga ta gabata mun ce sallar nafila bayan la'asar ta halatta yauce ne karanci ke farawa in rana ta fara zuwa da Allah shikenan magana ta kare ku yi haƙuri tukuna a kira sallar sai mu ci gaba da tambayoyi malam sai a kira sallar fa idan mutum ya mutu sai ya kasance an ɗan yi jinkiri don saboda jama'a su taru ba akwai laifi game da wannan wannan babu laifi matuƙar jinkirin bai yawa ba idan jinkiri kaɗan ne gurgudai da za a sa makwabta da sauran jama'a na cikin gari duk su zo babu laifi amma a yi jinkirin kwana biyu kwana uku don jiran kawai jama'a su taru wannan baya ya saba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda da zarar mutum ya mutu gatan da za a yi masa shine binne tambayar ta biyu yake cewa dan me aka sanya masallacin annabi aka sanya kabarin annabi cikin masallacinsa yanzu ina tambayar da nake cewa tun da zai na jira yanzu kun faɗa tunda mun ce ba a gina masallaci a me a makabarta ina wani zai iya cewa to kabarin annabi fa da aka yi shi a masallaci kabarin annabi ba cikin masallaci yake ba kun fahimta da kyau kabarin annabi ba dakin Aisha yake dakin Aisha daban masallaci daban annabi sai ya gina masallacinsa da kansa ɗakin Aisha kuma yana makwabtaka da masallaci, ta yadda in ya fito daga ciki sai ya shiga cikin masallaci. Gidan Aisha da yake da masallaci. An gane ku? Lokacin da Annabi ya mutu ma har sabbai safani suka yi suka ce to ina za a binne shi, waɗansu suka ce a kai shi Baqi, waɗansu suka ce mu kai shi cikin masallacinsa. Sai aka samu hadisi na Annabi, Annabi da kansa yake cewa a'a, duk inda Annabi ya mutu anan ake binne shi, ba a daukan shi a kai shi wani wuri. Ka'idar annabawa kenan. Da haka sai suka binne shi a cikin ɗakin Aisha, tunda Aisha dama ta ce Annabi ya mutu yana tsakanin cinyoyi na da hamatata, a kafada wato haɓata, ina tallafa da shi a hannu ya bar duniya. Kana nuna wannan ɗaya daga cikin falalarka a ce Allah ya karɓi ran Annabi yana hannunta, a ina a cikin ɗakinta, saboda lokacin da Annabi ke cikin cutar ajali, cuta bata ci karfinsa ba, yana yawo dai a ɗakin matansa, yau ya je wannan ɗakin, gobe ya je wannan ɗakin, da cuta ta ci karfinsa yace to kun ga dai ba zan iya kai kawo ba. Da haka ina neman izinin ku bani dama in zauna a jiye na ɗakin Aisha. Kaga shugaban halitta fa kenan, bai yadda yawa mata ba baki ne ba, yace ku bani izini. Kun yadda? Suka ce mun yadda. Je ka zauna ɗakin Aisha a jiyar ka can. To ba wanda kawai shi ba, kowan kowa ba, amma kuwa baya ruwansa da rabon kwana ko rabon yadda al'amura yake tsakanin mata, ya zalancocin ya zalancocin, ya mayar da waccan in ce mai ɗakin gabas, waccan kuma da sauran. A gidan dama mata biyu ne ko uku ne, dai biyu ne, mai ɗakin gabas da sauran, ma'ana wanda ya fi so da kuma sauran, wannan sai zanto akwai ha'inci a ciki. To da haka ga an binne Annabi ne a ɗakin Aisha, bari in kammala ban gama ba. An binne Annabi ne a ina? A ɗakin Aisha radiyallahu anha. Sannan kuma hadisi ya tabbata cikin mawaƙa na Imam Malik. Aisha ta yi mafarki cewa waɗansu watanni guda uku sun faɗo daga sama, sun faɗa cikin ɗakinta. Sai ta faɗa babanta Abubakar mafarkinta, don Abubakar ya shahara cikin masu fassarar mafarki, sai ya shiru bai ce mata komai ba. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya mutu, Allah ya karɓi rayuwarsa a ɗakin Aisha, sai aka binne shi a ɗakinta. Sai Abubakar ya kira wata, ya ce to wannan ɗaya daga cikin taurarin guda uku kenan, biyun suna tafi. Sai shi ma Abubakar ya mutu kuma, sai kuma aka binne shi a ciki, ita kuma sai ta fahimci to wannan na biyun taurarin kenan. To waye na ukun? Sai take fatan ina ma ita ma ta mutu kuma a binne ta a wajen, ga ta ga mijinta kuma ga babanta. Tace ina cikin haka ban yi wasiyya ba, sai Umar dan Khattab ya yi komai da sake. Yace ina neman alfarmarki, idan na mutu isa nema a binne ni kusa da Annabi da Abubakar Siddiq. Tace ba yadda na iya, dole na karbi abin da dinsa. Tace kuma sai Allah ya kaddara Umar din mutuwa kafina, sai aka binne shi annan. Sai zanto fasara mafarkin daga wadai ke. Har yanzu ban gawa, ni za ka ce gaggawa mutane. Duk wannan tare hujjoji ne a kan wannan, yanzu wannan ba ka da bukatar shi. To, ka bari in gara sata suna. Ma'ana dai duk wannan nan an binne Annabi yana, a masallaci ko a ɗaki? Ga hadisi na Bukhari, ga hadisi na Musa. A ga dai hadisi wancan na manta marwacinsa, amma dai abin da nake iya haddatowa hadisi ne sahihi, cewa in Annabawa sun mutu ana ake binne su. To, haka ake nan ga ɗakin Aisha, nan ga masallaci. Bayan Annabi ya bar duniya, lokacin halifancin Umar dan Khattab, aka gyara masallacin Annabi, aka fada ɗaki. Amma sahabbai ba su yadda an ƙara fatinsa ba ta kusa da wajen ɗakin Aisha, don kada ɗakin ya shiga cikin masallaci. Har sai da sahabbai gaba ɗaya suka bar duniya, duk waɗansu abin nan suka bar duniya, daga baya ne waɗansu sarakuna da suka zo wajen fada da masallacin Annabi, sai suka shigo da gidan matansa cikin masallaci. To tunda an shigo da gidan matansa cikin masallaci, ga ɗakin Aisha zai shigo. To ka ji alaƙarsu da masallaci. To amma duk da haka da suka yi haka ɗin, don gudun kar a yi sallah a wurin, ɗakin Aisha ɗin da katangarsa sai suka barta, sai suka sake zagaye shi da wata katanga, suka sake zagaye shi da wata katanga. Sun yi zanto kawai kamar wani tudu ne ko dutse kawai, kaddara ta kauye tsakiyar masallaci, amma ba da alaƙa da shi. Wanda har kwanan gobe kuma aka yi, an kewaye shi, an kewaye shi, an sake kewaye. Ina ba don kun fahimta. Duk da haka waɗansu malaman da dama suka ba da fatawa da sarakunan da ke mulki cewa ba haka ya kamata ku yi ba, ya kamata a fada da masallaci ɗin daga ɓangaren yamma, a manta da wannan fada ɗakin da aka yi daga ɓangaren gabas, kar wannan ya shiga. To ka san kuma abinda malamai za su ba da fatawa daban, abinda kuma mai mulki zai zarta shi kuma daban. To yadda al'amura su kenan, kun ji da tarihin abin yi, don kar wani ya kafa maka hujja da wancan da wannan. Sannan kuma in ya kafa maka hujja da wancan, ka iya ba shi wata hujjar daban, ka ce masa annabi ya hana, wannan kuma aiki ne na mutane ba nashi ba. Tsakanin aikin da mutane suka yi bayan rayuwarsa da abin da ya hana lokacin da yake rayuwa, ne za a gabatar hannunsa. Shikenan magana ta kare. Wa alaikum salam. Malam ka fahimta? Fadi in ji to. Ƙwaryar masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam tana daga daman kabarin. Nan ne ƙwaryar masallacin zuwa abin da yi yamma. Ka san shi kabarin yana daga gabas, ƙwaryar masallacin tana daga yamma. Yawwa, yadda abin yake kenan. Ya halatta. Amma dai keɓance wuri don yin ta da shi ne abin da yake sunna. Wa alaikum salam. Ku yi haƙuri, ga wani kuma yana cewa mutum ne ya ba da sadaki dan abin nan aure da mace, amma ko ba riga an ɗaura aure ba kuma sai ya sadu da ita. Ya aikata zina. Ko wata tantama babu, ko ƙaula ne babu. Su ce ne, ta ne ya faɗa hujjan ta so, faɗi mu ji. Ta.
Ya ba da sadaki a cikin ne ba su sadaki na su da ya zuwa.
Lokacin da suka je kai sadaki, da za su tafi daga gida mai suka bada labari za su ɗauran aure ko za su kai sadaki. Da suka je can suka samu hasin yarinyar sun ce mun zo ɗauran aure ko mun zo kawo sadaki. Innama al'amalu niyyatu ta kawo sadaki ce ba ta ɗauran aure ba. To ya ce kuma aure ya ɗauri? Ai kawai da wannan tamburin za ka yi musu. Ka ce masa lokacin da ka tura wakilanka daga gida za su tafi ina za su. Sun je daura aure ko sun je karɓar kai sadaki? Sun je kai sadaki, ya san wannan. To su kuma iyayen yara sun shirya ne da aka kawo sadaki ba sun shirya da daura aure ba. Kuma da kuka zo aka karɓi sadaki ba a ce za a daura aure ba. Kila an ba ku rana, kila ma an ce ku koma nan gaba za a faɗi ranar daura aure. To shari'a tana bautar, tana hukunta mutane da ƙurfin su, abin da kuka saba yin mu'amala da shi. Amma amalanta kun saba cewa kai sadaki daban, daurin aure daban. Amma amalanta kun saba cewa baiko daban, daurin aure daban. Da haka idan an yi baiko bai zama ɗauran aure ba. Duk da fatawar cewa baiko ɗauran aure ne, marigayi ya ce ga Abubakar Mahmud Gumar da jikansa da gafara, a haka yi tafi. An fahimta ku? Don kar wani jikan sa ya zo kafa mun hujja da wannan. Na ji shekara biyu ne ma ina ba da fatawa da wannan kafin in samu sabon canji bayan bincike da karatu. Kuma ba wai na karanto abin da ya fi nashi ba ne ba, ko rabin nashi bai kai ba, amma dai a wannan matsalan na samu maganganu na malamai ko masu yawa cewa urfin mutane ake kallo. Da haka lokacin da kuka zo baiko kawai aka ce an zo baiko ba ce daura aure ba, kuma a urfin mu mun saba baiko daban daura aure daban. Don idan muka bude wannan kofar cewa ai zon da aka yi zai koyi halitta ya kusanci mata su, to shikenan za a yi ta samun matsala mai tarin yawa. Yasa da dama za a baiko da kai kuma zuwa daura aure da wani, to sai ya zama mai kenan. To waɗansu kuma sadakin su karɓi na mutum biyu, mutum uku, mutum huɗu, ko adiri? Gaskiya ne, gaskiya ne, gaskiya ne. Ku yi haƙuri, mai tambayar hoto abin da yake cewa ya halatta ɗaukan hoto, mun ga mun sha ansa a kan wannan. Magana cewa ɗaukan hoto alal haƙiƙa baya halatta sai in larura ne, kamar na ID card, kamar na passport, kamar mutum ya yi laifi ana son a buga a jarida don a zaƙulo mai laifi, wannan ya halatta ya ɗaukan hoto. Amma a kawai ka ɗauki hoto don ka more ko kai da matarka ko kai da waye, wannan duk shari'a ba ta baka wannan damar ba. Mafi kyau ka nisance shi, shari'a musulunci ta haramta hoto. Har kuma inda yake akwai hoto mala'ikun rahama ba za su shiga ba. Amma waɗansu malaman suka ce wannan hoto da aka hana shi ne mutumi mai inuwa kenan, ko zane da aka zana da hannu, amma banda wanda aka ɗauka da kyamara. Waɗansu suka ce tun da dai annabi ya ce hoto, kuma a larabta kowanne ya ansa sunan hoto, ba yanda za mu yi mu ware mu ce banda wancan banda wannan. To kan safanin da aka yi akai. Da haka idan an yi safani akan abu, mafi kyau ka nisance shi don ka huta. Dan in ka yi kana da kila wakala, ko ka fada cikin laifi ko ka fada ba, amma in ka nisance shi ba. Baka da wani kila wakala. Da haka in ya zama nan lalura sai mutum yi, bai zama nan lalura ba kuma sai mutum ya hakura. Wannan kuma tambayarsa ta kalubale ce, saboda haka ne ba sai dai in ba shi kalubale. Wato fatawar mu ta ce cewa ba a maimaita masallaci, ba a maimaita jami'a a masallaci mai limami rafidi ko? To shi ne sai rubuta wani abu da ya karanto a littafin fatawa muhimma na Sheikh bin Baz. Wannan yana da kyau kan da ya kasancewar mutum yana bincike kenan, ba kawai tsawa yake sauraro ba. Wannan na gan tun da daɗewa da sauransu, kuma wannan fatawar Sheikh bin Baz. Amma idan ka ce wani hadisi ne ya hana, sai ce da kai duba littafin Tamamul Minna na Sheikh Nasiruddin Al-Albani. ka duba littafin ilam al-sajid fi hukmi takrarin jama'ati bil masjid al-wahid, sunan littafin kenan na mashhur Hassan Salman, littafi ne guda akan wannan matsalar, kawai akai hukuncin maimaita jami'i a masallaci sabanin malamai, hujjar kowa wanne ne mai rinjaye, sai ka duba wannan littafin guda biyu sun ishe ka. Ko ka duba littafin al-ummu na Imam Shafi'i tunda shi mutaqaddim ne, ko ka duba fatawarin Imam Malik, ka duba mu dawo na turkubra, ba shi kenan ba, ga littafin guda wata sai mutum ya duba, ba lokaci da ba an ci akwai alwala, akwai hadari kai nake fata. Sannan kuma bayan haka idan an tashi mun samu labarin an yi rasuwa a nan kusa, saboda haka da Allah indai yanzu za a yi ta'ziya, indai yanzu za a yi jana'iza, ya kamata mu je don mu samu ladan wannan jana'iza din, kuma a yi wa mamacin addu'a kenan da kuma ta'ziya ga iyalansa. Allah dai jikan mamacin Ubangiji ta'ala ya sadar da shi da rahamarsa, iyalansa kuma Allah ya ba su haƙurin jurewa. Idan an yi sallar za mu fita wajen yanzu, idan kuma an ce saboda hadari ko kuma an riga an tafi sai mu yi wa mutane wajen ta'ziya, in an ce sai da safe kuma dai duk dai ma je idan mun je. Gobe ba karatu, dalilin shi ne gobe nake jin zan koma, saboda ranar Asabar mai zuwa za mu sake tafowa daga Kano kuma zuwa Gombe har tsawon kwana biyu da waɗansu malamai wajen mutum biyar ko shida, in wata da tsayar gayyata ce da aka yi to mu samu dama an sa ta bisa yanzu. Eh, rayuwa ce har tsawon kwana biyu Asabar Lahadi, Asabar da Lahadi gaba da karatun safe gobe za mu yi insha Allah, amma dai nan ma ne babu.